شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما ألا مرك جنس الجد وديا لا يقدر حدور مو أولا مسلات لا مسر الدعوة والإرشاد a unguwa ta site dipte inda muke gabatar da karatun umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da daidai akan abin da muke fadi sannan kuma ya bamu ikon aiki da shi kafin mu ci gaba akwai tambayoyi dangane da abin da ya shafi darasin da muka yi na satuttuka wanda suka wuce tambayoyi ga sunan da mu san ko mun san ba da amsa su duka wannan mai tambayar ta farko yake cewa assalamu alaikum quelle est la signification d'un rêve ou tu meurs au cours de ce rêve daga hanan arami wannan take cewa wai menene ma'anan mahulkin da mutun yayi alhali a cikin mahulkin ya mutu tunda mun yi bayani akan yanda ake magawa ko to cikin mahulki sai tayi ta mutu yani al'amarin maholkin da yake to a takaice da shi fassara maholki babu wani takamamman abin da za a bada a ce kai tsaye idan kai maholki akan kaza kaza zai kasance hasashe ne ake yi kuma Allah yana bada irin wannan fassara maholkin ga waɗanda yake so daga cikin waliyansa daga cikin malaman wanda suka shahara da fassara maholki akwai Ibn Sirin ya shahara sosai a wajen fassara maholki kuma irin waɗannan maholkin ya taba fassara su to dangane da fassarar da yayi irin wannan maholkin ya dangance da wanda yayi maholkin yace idan ya kasance matar aure ce tayi maholki mijinta ya mutu kun gane ko to a cikin wannan maholkin da tayi idan ya kasance kamin ya rasu yayi rishin lafiya ba kai tsaye bane ya rasu to malumai suke cewa shi Ibn Sirin yake cewa to auren nata zai samu tangarda takan iyawa auren nata yarba ma ashe mace ta yi ta addu'a ka taimaka mulkin mijinta ya mutu sai shi kuma yake cewa idan gobro yayi addu'ar ya mutu da kansa yake cewa to wannan yana nuna cewa gobrancin nasa ne zai mutuwa kun gane ko idan gobro yayi shi ta addu'a Allah ya sa shi irin wannan mulkin mun gane ko sannan kuma ya kawo dai abubuwa masu yawa wanda gaskiya ban iya rike su tunda kai tsaye ne mai binciken wannan kin wanga abubuwan guda biyu su ne rikewa da kyau mun gane ko to yana kuma daya daga ciki dai yace wata ran Allah zai saka mai mulki domin mulkin ya zama wa'azi a gare ka mun gane ko ya shahara a gare mu kissan wani da aka taba yi na Hassan ko wason kokoyokin nan na Hassan kun ga tabbas akwai girgizawa ko kai wannan mulkin tabbas zaka girgizu mun gane ko wannan shine kenan kadan daga cikin abin da zamu ci akan wannan amsa shi kuma wannan yake cewa assalamu alaikum ustaz j'aimerais vous poser quelques questions yayi wajen tambayoyi guda hudu zan ba da tambayar guda biyu yake cewa est-ce que tous les musulmans iront au paradis yace wai an ya ko dukkan musulmai za su shiga a cikin aljanna amsa anan tabbas duk wanda ya mutu a matsayin musulmi na gaskiya zai shiga a cikin aljanna imma ya shiga a kai tsaye ko kuma ya shiga mi ya shiga a kai kwance me ma'anar kai kwance ma'ana sai ya biya ta wuta mun gane ko dalilin shi kuma shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah ko kuma yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min imani manzo Allah yake cewa za a huddo shi daga wuta duk wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na imani kuma tabbas duk musulmi zaka samu komai sabon Allah da yake yi la ilaha illallah kenan ya yarda da ita domin asali itace ni itace ma musulumcin mun gane ko kenan matukar akwai imani a cikin zuciyarka a ƙarshen ta dai zaka shiga aljanna sai dai sabon Allah ka takan iwa shi zai kai ga mi ka biya a wuta kuma yana ɗaya daga cikin dalili fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarta duk wani laifi da za a yi masa amma shirka ita ce baya gafartawa kenan sun nuna cewa duk wanda ya mutu musulmi baya shirka ko da ya biya a wuta ƙarshen ta dai Allah ya yarda zai mi zai shiga a cikin aljanna sai dai tabbas duk mai hankali ba zai taba yarda ba a ce kai ko da awa guda ce yayi ami kai a cikin wuta ban tana ma akwai wanda za su shekaru dubunnai a cikin wuta sannan za a hudu su a maida su aljanna. A tambayar sa ta biyu har yanzu yake cewa yuratil da jin ufaradi har akwai aljannu a cikin aljanna. Amsa shine eh akwai aljannu a cikin aljanna. Dalilin ni dalilin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci aljani da mutum ba sai dai don su bauta mini. Ashe shi ma aljani in yayi bauta sai shiga aljanna, don me Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihati. Mun gane ko wayanda suka yi imani da Allah suka yi aikin kwarai lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kun ga alladina amanu nan ya shahi aljannu maza da aljannu mata. Mun gane ko kuma sannan ya shahi mutane maza da mutane mata. Mun gane ko kun bayan wannan ma akwai ka'ida wanda idan ka rike ta a fanni na ilimin usulul fiqh to duk wata mas'ala da zaka zo maka dangane da ibadar aljannu da mutane zaka iya walwalita. Me wannan ka'idar shine fadin su da suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqil insi fa yathbutu fi haqqil jinni taban illa bi dalil al-ikhtisas. Ma'ana dukkan abunda Allah ya shar'anta akan mutane to su ma an shar'anta shi akan aljannu sai da dalilin da ya nuna cewa me wannan na mutane ne su kadai banda aljannu ko kuma wannan na aljannu ne su kadai banda me banda mutane. Ashe duk ibada da kaga muna yi a duniya to su ma me aljannu suna yin ta. Dan haka kamar yanda kake son aljanna haka daga cikin aljannu akwai wanda suke son aljanna. Wannan kenan amsa mai tambayar shine Muhammad Sidi. Sai ga wasu tambayoyi guda biyu. Wannan tambayoyin sun hito ne daga wanda nake so a duniya yayin da kowa kuma ina tsammanin kowa daga cikin mu ita ce yake so yayin da kowa ita ce wa ita ce ma'aifiya dangane da abin da ya shafi fanni na mata. Ma'aifiya ta kai wannan tambayar a cikin Facebook a cikin WhatsApp sai naga ya dace a ce mun kawo da wannan tambayar domin tana da amfani matuka. Asali dai take cewa domin tana ɗaya daga cikin wanda suke ma mata wankan gawa a can madawa kenan tana aiki a likita. To lokacin da muka yi wannan bidiyon ta sa yanda ake sa likafani an nuna mata bidiyon. Lokacin da aka nuna mata sai ta gani ta yi mini wakar take cewa har yanda muka nuna kin nan har mata su ma ana yi musu haka nan. Ta ce domin su a wajensu yanda suke yi shine idan mace za a mata likafani za a yi riga za a ɗumka riga. Idan aka ɗumka riga kuma sai a kawo zani kuma sai a kawo kallabi. Wannan shine likafani. Ta ce to har mata ana iya musu irin wannan. To amsa anan shine eh tabbas mata ma ana yi musu wannan. Ma'ana wannan likafanin da muka nuna ba ya shafi maza kawai bane banda mata. Kuma sannan wancan likafanin da ita ma'aifiyar tamu ta nuna likafani ne wanda ya halatta a yi ko da yake kuma wanda muka nuna shi yafi dacewa a yi. Domin idan muka lura hadisi na farko da muka karanta a cikin babi na hukumce-hukumcen gawa ya aka ce Aisha take cewa kufina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliya. Take cewa an yi manzo ala likafani a cikin kayayyaki guda uku. Sai take cewa laysa fiha qamisun wala imama. Babu riga a ciki babu rawani. Kun gani kenan kai tsaye idan muka ga likafanin manzo Allah kenan babu mi babu riga. Ashe duk wanda suke yin riga to tabbas bu su yanda aka ma manzo Allah ba. Amma wannan ba shi ne cewa ba likafanin su bai ba a yayi amma su yi wanda babu riga a ciki wanda muka nuna kin nan shine yafi dacewa. Mun gane ko? Sannan a tambayar ta biyu take cewa dangane da yaro ko yarinya wanda ake aihuwa alhali sun zo ba su da rai ko kuma dangane da abin da ya shafi bari idan mace ta yi bari dan nan da ta zubdo za a yi mishi wanka shi ma a mishi likafani ko kakane tun da duk aikin su ne. Amsar wannan tambayar kamar yadda dama na bata amsa kuma na kawo ta shine idan ya kasance dan da aka yi bari yayi wata guda hudu to za a yi masa hukuncin kamar yadda ake ma sauran mutane za a mishi wanka a sa mishi likafani. Dan me yasa aka ce in yayi wata hudu? Domin a wata hudu ne ake yi busa ma yaro rai. Mun gane ko? Kina lokacin da bai kai wata hudu ba baya a matsayin dan adam yana a matsayin wata gaba ce daga cikin gabobin yan adam. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kenan yaro idan aka aihe sa idan dai har yayi wata hudu za a masa wanka. Mun gane ko? To sanan dangane da abin da ya shafi sallah ita kuma wannan sallah ya halatta a yi musu sai dai ba wajibi bace. Asali ma yaron da bai balaga ba idan ba a yi sallah ba balighi bane. Mun gane ko? Ya halatta ka a yi masa sallah. Domin kamar yadda al-Imamu al-Albani ya kawo a cikin ahkamul janaiz yake cewa domin dan manzo Allah Ibrahim da ya rasu manzo Allah bai masa sallah ba. An dai masa wanka aka sa masa likafani aka turgude sa manzo Allah bai masa sallah ba. Kenan sunna cewa duk yaro karami ya halatta a turbude sa ba a yi masa sallah ba, mun gane ko, wannan shine kenan. Sai kuma bayan wannan akwai dan uwa shi ma da yake aiki a yake da suna Hospital de Reference, shi ma ya ga yanda muka yi bayanin wannan likafanin, shi ma sabon wannan aikin ne yake cewa an yi kwana biyu ana nuna musu yanda ake sa likafani ce, amma duk yanda ake nuna musu shi bai gane komai ba sai yanda muka yi ya gane. Ba'ana yace daure dauren sun yawa, a daure kai a daure ina ne, yace alhali wanga ko da aka nuna yace kai sai ya nuna ya gane. Kenan sai nuna cewa abu ne wanda yake mai sauki, kuma sannan shine mami shine zamantowa sunna, mun gane ko, wannan shine kenan. To ga wata tambaya ta Larabci ita ma, yake cewa assalamu alaikum, kaifa nata'arraf 'ala an-nabi Isa indama yu'iduhu Allah ila al-ard. Wannan mai tambayar yake cewa Imran Abdul Aziz shine wanda ya tambayar, yake cewa ya zamu yi mu gane Annabi Isa idan Allah ya maido shi a ƙasa, tunda mu imanin mu musulmai shine Allah zai maido da Annabi Isa ko zai komo a duniya. To shine yake cewa ya zamu gane cewa wannan Annabi Isa ne, tunda mutane suna da yawa. Amsa anan shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana yanda kamar Annabi Isa take. Kenan ta hanyar wannan siffar da Manzo Allah ya bamu ta hanyar ta ne zamu gane Annabi Isa. Yana ɗaya daga cikin sifofin da Manzo Allah ya bada shine Annabi Isa, Manzo Allah ya ce riba'atun bainal qaumi, ma'ana mutum ne wanda yake madaidaici, shi ba dogo ba shi ba gajere ba, sannan kuma launin sa shi ba ja ba shi ba fari ba, sannan kuma mutum ne wanda yake da gashi wanda yana bugumi yana bugun gadan baya. Manzo Allah yake cewa lokacin da zai zo ne a wata ƙasa da ake ce ma meke da suna a sunan garin ga ta shaba garin da Albani ya zama Dimashq, tanan zai fito. Akwai wani wuri da ake ce ma Ainu Minene, zaman ce Ainu Minene a cikin Siriya ne ko? Dimashq cikin Siriya ne ko? Yawa cikin Siriya ne, mun gane ko? To a nan zai hutu cikin garin Dimashq, garin su Albani kenan, rahimahullah. Kenan Manzo Allah yake cewa a lokacin da zai zo mala'iku biyu za su kawo shi a ƙasa, idan suka kawo shi a ƙasa za su zo da shi daidai masallacin da mahadi yake ba da sallah. Waye mahadi? Shi ne ɗaya daga cikin dangin Manzo Allah da zai hito a ƙarshen duniya yayi meke da suna yayi tsayar da adalci a ban ƙasa, bayan ya zo kuma sannan sai Dajjal ya zo. To lokacin da zai zo sai ya isko wannan mahadi zai ba da sallah, an tada sallah zai ba da sallah. Annabi Isa lokacin da yake shigowa a cikin masallacin sai a ga ruwa suna ɗatsu daga kansa, Manzo Allah yake cewa kamar ya hito daga ban ɗaki, kuma sannan ruwan da suke ɗatsu daga kansa suna kama da meke da suna lu'ulu'u diyaman, yanda take da haske kinnan haka ruwan suke faɗuwa daga kansa. To idan mahadi ya ga Annabi Isa sai mahadi ya ce musu to yo ga limaminku, mun gane ko? Sai ya ce ma Annabi Isa ya shigo, sai Annabi Isa ya ce a'a shi dai ya bada sallah, mun gane ko? Sai wannan mahadin ya bada sallah. Idan ya bada sallah farkon abin da zai shine neman Dajjal ya kashe shi, idan ya kama shi sai ya ce innali fika darba, Allah ya nuna umumi da in maka wani irin bugu wanda bugun kawo yuka. Kenan Isa zai zo ya kashe Annabi yake da suna ya kashe Dajjal. Wannan shine kenan kadan daga cikin abin da ya sahi siffan da zamu gane Annabi Isa da ita. Wannan kuma yake cewa mai tambayar ita ce hadiza ana ruwa take cewa malam har ya halatta sanya me ake ce mishi haƙori, yawa har ya halatta sa haƙora na zinariya da azurha, take domin tago sun suka tai a Makka suna sako wannan cikin mata har ma daga cikin maza akwai wanda suke sa wannan, take har ya halatta sa wannan kin, mun gane ko? Sannan kuma har ya halatta idan mutum ya mutu a ɗebe mishi wannan haƙoran, tunda abu ne masu tsada, ko da ma bayan an turbude shi ya halatta a bece shi a hudu wannan haƙoran, mun gane ko? Tabbas wannan amsa ce tambaya ce mai mai yake da suna sabawa da take gariba, mun gane ko? Amma kuma amsa ce wadda take ita ma za ta ba ku mamaki. Jayyid, amsar wannan tambayar na ridiba kamar yadda ta yi wannan tambayar an yi ma al-imam Ibn Baz ita da sauran malamai wanda duka nalika amsoshin da suka bada akan wannan tambayar, musamman tambayar ta farko har ya halatta a sa wannan haƙuran. Amsa anan shine ya halatta mata su sa haƙura na zinariya ko kuma na azurfa a kai tsaye, mun gane ko? Ya zamanto dan ado ne suka sa su ko kuma dan wani rishin lahiya ne, amma shi kuma namiji baya halatta ya sa haƙura na zinariya, amma ya halatta ya sa na azurfa. domin yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hurrima al-hariru wadh-dhahabu li dhukuri ummati wa uhilla li nisa'i ummati. Manzo Allah yake cewa an haramta abubuwa guda biyu ga mazajen al'umma ta, sune zinariya da kuma abin da ya shahi al-harir, shine hariri, shine suwa wannan kayan da ake sawa masu tafshi sosai. Sannan kuma yake cewa su kuma an halatta su ga mata, kinan sai nuna kai tsaye mata ya halatta su yi ta'amuli da zinariya da kuma wannan al-harir kin, amma su kuma za bai halatta ba sai da larura. Idan da larura haƙura sun zube kuma babu wanda za su iya yi mishi sai na zinariya, to ya halatta a sa mishi wannan haƙura. Asali ma ya taba faruwa da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Arfaza, ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah masu kuɗi, an shi a wajen yaƙi sai aka cire masa hanci. To lokacin da aka cire masa hanci, kawai sai ya yi hanci na azurfa, tunda azurfa ya halatta namiji yi mu'amala da azurfa yadda yake so, ya halatta kai zobenta da abin da ya kama da haka. Zinariya ce bai halatta ba zobe na zinariya ko abin da ya kama da haka. To sai ya yi hanci na azurfa, wannan hanci an yi kwana biyu sai hancin ya yi wari bai kama ba, mun gane ko? To sai ya zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ga manzo Allah, sai manzo Allah ya umurce sa da cewa yayi na zinariya ya ga ko yayi, sai yayi na zinariya, ko da yayi na zinariya kuma na zinariya ya zamna. Inda an tambaye ka a cikin sahabbai waye mai hancin zinariya, shine Arfaja, mun gane ko? Kenan sai nuna cewa idan da larura ya halatta mi namiji ya haƙura na mi haƙura na zinariya. To mu zo ga matsala ta biyu, shine idan ya kasance ya mutu har ya halatta a ɗebe wannan haƙuran, shi ma kamar yadda na faɗa muku malumai sun ba da amsar ya halatta a ɗebe wannan haƙuran. Suke cewa domin idan aka bar shi da wannan haƙuran za a yi asara guda biyu, mun gane ko? Asara ta farko shine an yi almubazzaranci, domin shi zai zamanto wa ƙasa, kenan idan ya tayi da wannan dukiyar mi, dukiyar ta zamanto ta bazzare. Sannan kuma na biyu kuma suke cewa wannan haƙuran nasu sun zamanto gado na ƴaƴansa, kuma Allah yake cewa wa atul yatama amwalahum, ko ba marayu dukiyoyinsu, kenan za a hudda wannan mai yake da suna haƙoran a sayar da su zamanto a cikin dukiya ta wa'annan marayun. To matsala shine idan har an turbude shi fa, to idan aka turbude shi ma al-Imam al-Albani ya kawo a cikin ahkamul janayiz akan cewa ya halatta idan aka turbude mutum aka sashi a cikin kabarinsa, ya halatta a bece sa da wata maslaha daga cikin maslahohi. To yana ɗaya daga cikin maslahohin shine mi, idan wannan haƙuran suna a cikin bakinsa, a bece shi a hidu wannan haƙuran sai a maida shi, mun gane ko? Yana ɗaya daga cikin maslahohin idan an sa ba a yi masa sallah ba, a bece sa a yi masa sallah, mun gane ko? Wannan shine kenan a takaice. Za mu dakata a nan insha Allah, kan mu canye lokacinmu a wajen tambayoyi. Jayyid, za mu zo kenan a yau a wani ɗaya daga cikin babubuka na fiqhu wanda suke mafi wahala daga cikin sauran, shine babin zakka ko? Banmantawa mai yake da suna a can Jami'a a sai muna yin Muwatta Imam Malik da saudani da sauran ɗalibai muna yin shi. To idan lokacin da muka zo a babin zakka, muna can sai ka gani wancan na an gaje ko kuma wancan ya tashi ya wata, in ce wai lahiya ya aka yi na ga mun shigo babin zakka kuna ta watsewa, da sai suka ce wallahi su mala abubuwa da ya ba su ma gane. Ma'ana babin zakka babi ne mai faɗi sosai, musamman idan ka diba a cikin Muwatta sun haɗaɗa sosai kan abin da ya shahi zakka ta dokuna, dawakai, zakka ta dabbobi. Mun gani kuma a wannan zamanin dabbobi ba sa daga cikin abubuwan da suke da yawa sosai wanda za a ce mutane sun shahara da su wajen hudda zakka. To shi yasa sai abubuwan su ta shiga cikin juna, idan an shiga babin zakka sai kaga ana an gashe. Kenan ba ga ɗalibai ba ma, hatta a wajen malumai babin zakka yana da wahala ƙwarai da gaske da shi da babi na gado. To kenan wannan shi ne babin insha Allahu, sai dai hadisan da malam ya kawo a cikin wannan babin hadisai ne masu sauki wanda za mu iya gane su yadda ya kamata, mun gane ko? Wannan shi ne kenan insha Allah. Malam yake cewa kitabu zakka, ana littafi wanda yake bayani kan abin da ya shahi zakka, me ake cewa zakka, me hukuncinta, sannan me matsayinta a cikin addini. Malumai suke cewa zakka hiya hissatun makhsusa fi amwalin makhsusin li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsus. Suka ce ita zakka wani rabo ne keɓantacce da ake huddawa a cikin wata dukiya keɓantatta a wani lokaci keɓantacce, sai a ba wasu mutane keɓantattu, mun gane ko? Wannan ita ce zakka, mun ji keɓance-keɓance kenan. To wannan keɓance-keɓancen, wannan hadisan su ne za su mana bayanin wannan keɓance-keɓancen. zaka a cikin addinin musulunci tana ɗaya daga cikin rukunin musulunci, kuma rukuni na uku a cikin rukunin musulunci bayan sallah. Azali mafi yawanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yana haɗa zaka da sallah, sai nuna mana muhimmancin su. Mun gane ko? Shi yasa a lokacin da wasu daga cikin musulmai suka hana zaka a lokacin Abubakar bayan manzo Allah ya rasu, sai Abubakar yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakat, yace na rantsi da Allah zan yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka. Ma'ana yana sallah amma bai bada zakka. Asali addinin musulunci duk wanda baya bada zakka yana da hukunci guda biyu, hukunci na duniya da na lahira. Hukunci na duniya shine mi, shine za a kwaci wannan zakkar da ƙarhi da yaji, amma ba kowa yake da wannan iko ba. Kada ka ji wannan ku ce wani kaza yana anguwan mu baya fada zakka, bari mu yi kwamba mu ce mu amso zakka. Mun gane ko? Yana ba wanda yake da wannan hurumin saiwa sai khalifa. Mun gane ko? Khalifa ɗaya ke da wannan hurumin, kenan ana amshi masa wannan zakkar da ƙarhi da yaji. A da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waman mana'aha fa inna akhiduha wa shatra malihi, duk wanda ya hana zakkar za a murɗe sa da ƙarhi da yaji a amshi, sannan kuma rabin dukiyarsa a amshi su. Ba na rabin dukiyar zaman ta uku ba ne ta zakkar da ya hana. To sai dai wasu malamai sun ce akan cewa wannan hukunci an shahi shi, inda mutum ya hana zakka za a mikin suna za a tattara dukiyarsa a hudda wannan zakkar ne a kyale sa. Kuma hukuncin sa a lahira shine yazo a hadisi shahararri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda baya bada zakka ana tashi alkiyama Allah zai mayar masa wannan zakkar da wani maciji tun a cikin kabari har zuwa lahira. Ana za a maida masa da wannan dukiyar a matsayin katon maciji, zai ta saransa a cikin kabarin sa hasami har sai tashin kiyama. Haka kuma a hilin kiyama zai ta saransa sai an masa hisabi an kai shi a cikin wuta. Kenan yana saransa yana cewa ana maluka ana kanzuka, ni ne dukiyarka, ni ne kudin nan da ka taskance, wannan shine kenan zakka. Wai dan me yasa ma musulunci ya tsananta akan abin da shi al'amarin zakka? Me yasa idan mutum bai bada zakka aka ce a kwace ta, amma idan mutum baya azumi ba a ce ba a zo dole sai an tabka mishi kashi ya yi wannan azumi? Ko kuma ba a ce ba dole idan mutum bai tayi aikin haji ba sai an zo an hidda kudin shi an tura shi ya tayi aikin haji dole? Me yasa? Dalilin sa shine kasancewar zakka ta shafi haƙoƙi guda biyu ne a cikin ta. A cikin ta akwai haƙƙin Allah da kuma haƙƙin wa da kuma haƙƙin mutane. Domin wannan zakkar idan aka hudda ta wasu mutane ne za a ba. To kuma daga cikin haƙoƙi babu haƙoƙin da yafi daraja a wajen Allah kamar haƙƙin da ya shafi, akwai haƙƙin sa sannan kuma akwai haƙƙin bayin sa a ciki. Domin kamar yadda malamai suke cewa huququllahi mabniyatun 'alal musamaha wa huququl 'ibadi mabniyatun 'alal mushaha. Ma'ana haƙƙin Allah yana iya yafe maka shi, amma haƙƙin da yake na mutane shi kuma wannan Allah baya yafe sa sai ne sai dole wannan mutanen sun yafe. To kenan shi yasa za a murɗe mutum da ƙarhi da yaji a amshi ne a amshi wannan zakkar. Kuma manuwar zakka shine mi, shine ta ɗebe ma talakawa raɗaɗi, ta rage musu wannan haushin da suke yi na masu kuɗi. Domin su diya za ka ga talaka in baya da komai zo azar kujera bakin kofa da ƙato mota ta huce sai su ga sun fara mun gwamnati. Me yasa ya faɗi wannan? Jin zahin shi baya da. To lokacin da kake hudda zakka kana ba shi sai ya rage wannan jin zahin naka, sannan kuma ya rika girmama ka, soyayya ta ƙaru tsakanin musulmai, wanda shine abin da ake so a tsakanin musulmai, musulmai su kasance suna son junansu. Za mu faɗo a cikin hadisi na farko a cikin wannan babin. Malam yake cewa عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان كربون حديث daga Abdullah ibn Abbas yadar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa. Qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li mu'adh ibn jabal, wasa Allah ya ce ma mu'az dan jabal hina ba'athahu ila al-yaman, a lokacin da ya tura sa zuwa Yaman. Manzo Allah ya ce masa innaka satati qauman ahla kitab, kai zaka zo ma wasu mutane wanda ma'abuta littahi ne, ma'ana yahudu da nasara, da an ce ahlul kitab ana nufin yahudu da nasara. Fa idza ji'tahum, idan ka zo musu, fad'uhum, ka kira su ila an yashhadu an la ilaha illa Allah, akan su shaida da cewa ba abun cancanta da bauta sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma lallai Muhammad dan aikin Allah ne. Fa inhum ata'u laka bidhalik, idan suka yi maka da'a akan wannan, fa akhbirhum, to ka basu labari anna Allah qad farada alaihim, akan cewa Allah ya tilasta akan su khamsu salawati salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla akowanne ini da dare fa inhum ata'u lak bidhalik idan sun yi maka biyayya akan wannan fa akhbirhum ka basu labari anna Allah kad farada alaihim sadaqatan akan cewa Allah ya tilasta akan su wata sadaka tukhadhu min aghniyaihim da ake dokarta daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita zuwa ga mabukatansu fa inhum ata'u lak bidhalik idan sun yi maka biyayya akan wannan fa iyyaka wa kara'im amwalihim to ka shedinka da dokar mafi darajar dukiyoyinsu wattaqi da'watal mazlum sannan kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin a tsakaninta da Allah babu wani shakamaki mun gane ko wannan shine kenan a ƙarshen wannan hadisin a takaice yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko dai yana nuna mana mi yana nuna mana wajibin zakka kun gani sai da manzo Allah ya zanu abubuwa guda biyu bayan kalimar shahada sai sallah sannan yami ya gaya musu da zakka mun gane ko sannan kuma wannan hadisi har yanzu yana nuna mana idan aka hudda zakkar suwaye ya kamata a ba kenan shi zai nuna mana asnafu meke da suna man yastahiquna zakka ma'ana waɗanda ya kamata a ba zakka mun gane ko domin idan muka lura anan bi manzo Allah yace sadaka ce wanda za a doka daga mawadatansu a mayar da ita zuwa ga wa zuwa ga mabukatansu mun gane ko kenan wannan shi nuna mana dai daga cikin jinsin da ake ba zakka dama a cikin ma'anar zakka mun faɗi cewa za a bayar da ita zuwa ga mi ga wasu mutane ke bantattu ko to su waye wannan mutane ke bantattu wannan mutane ke bantattun da ake ba zakka Allah subhanahu wataala da kansa ya zano su a cikin surat tauba inda Allah subhanahu wataala yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim hazwa kashi sai Allah ya zano a cikin wannan ayar mutane guda takwas wanda su ne ya halatta a ba zakka duk wanda ba a cikin su yake ba bai halatta a ba shi zakka ba mun gane ko na harko shine al fuqara mabukata da al masakin da miskinai mai bambanci tsakanin miskini da mabukaci kai tsaye mabukaci ya shahi dukkan wani mutum wanda yake da bukata mun gane ko amma shi kuma idan aka ce miskini ya shahi ne magidanci mai iyali mun gane ko to yin mai iyali ya hi bukata da zuwa ga wanda baya da iyali mun gane ko kuma wannan miskini mafi yawanci musulunci musamman alqur'ani mai girma su ne yahi kwadaitar da mu akan mu taimaka musu masu iyali wanda suke mabukata mun gane ko kenan faqiri da miskini na uku sune al'amiluna alaiha wanda suke aiki akan zakkar ma'ana wanda su suke tattara zakkar suke kilgonta to ya halatta su ma a basu daga cikin wannan zakkar daga ciki kuma sune almu'allafatu qulubi suwaye almu'allafatu qulubuhum sune wanda suke sabin shiga addinin musulunci sai a basu zakka dan saboda dalilin wannan zakkar da aka basu su ƙara shin ƙwarin gwiwar zama ne a cikin addinin musulunci ma'ana su ne wanda ake lallasa zuciyarsu ko kuma waɗanda ake tsammani idan ana kyautata musu za su shiga a cikin addini to daga cikin zakkar sai ana dokowa ana taimaka musu domin me domin su shiga a cikin addini kun ga ko wannan abin shi karanci a tsakanin musulmai sai kasance wanda suke yin su ne mi su ne kristoci sai za su zo a ƙauye su gina muku rijiya ko kuma su yi muku wata class ta école ko abin da ya kama da haka sannu suna kiran ku zuwa ga wannan addini haku imani da shi daga cikin bayan da suke shine idan suka yi rijiya za su yi fano wanda a cikin fano zaka ga an yi wannan hoton cross king nan mun gane ko to yi sannu yara suna ganin wannan cross king nan ana nuna musu ai kaza kaza ne har ya zamanto a cikin kansu ya zanna akan cewa wannan cross king wani abu ne har ya kasance ma su shiga a cikin addini ko da yake me yake da suna larabawa suna yi alhamdulillah akwai daga cikin wanda suke yi wanda suke zuwa a kasashen kristoci su ma su kira su zuwa ga addini kuma su shiga a cikin addini kuma yana ɗaya daga cikin abin mamaki shine mafi yawancin musulman da suke kira zuwa ga addini zaka gani ba wai ma wani taimaka ma kristocin suke ba bayani ne kawai za a yi musu gamsashi su shiga a cikin addini misali idan muka ɗauki Zakir Naik ya entar da musulmai masu yawa asali ma a zaman da ake a duniya ga yanda ake kiyasi ba a yi wani mutum ba wanda ta hanyarsa kafirai suka shiga a cikin addinin musulunci kamar Zakir Naik dan kasar Indiya ne wanda yake yan boko sun san shi musamman wanda suke a bayi angletar kenan tunda angle yake shi kawai da'awa ce zai za a fahimtar da ku addini ne ta hanyar ilimin gani wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an rayar da su kenan su ne mi wanda ake so shiga addini ana iya a ba su zakka dan su shiga to sai na biyar su ne a make da suna al-gharimi su ne wanda ake biya bashi ana biyar mutum bashi ya halaka a bashi zakka dan ya biya wannan bashin sannan kuma akwai make da suna ar-riqaba su ne ma'ana ar-riqab su ne bayu ya halaka a ba bawa zakka dan saboda ya biya a ɗan ya zaman to da ma'ana dalilin zakkan nan da aka ba sa sai ya bada a yankar da shi daga ciki kuma akwai ibnu sabil ma'ana dan tafarki wanda yake akan hanya guzurinsa ya kare yana so a yaje a wuri gari kaza kuma garin nan na da nisa kenan ya halatta a bashi zakka dan saboda ya isa na takwas na ƙarshe shine make da suna fi sabilillah ma'ana wanda yake akan cikin jihadi misali kamar wanda suke a hanya ta yada ilimi kun ga su ma suna a bisa kan mi suna a bisa kan hanya ta jihadi kenan ya halatta mai kudi ya dauko zakkar shi ya ba wani babban malami dan saboda ta hanyar wannan zakkar a ci gaba da yada addini ko a gina makarantun ne ko abin da ya kamata haka kun gane wannan sune na uku guda takwas daga cikin mutanen da ya halatta a ba zakka in ba su bai halatta a ba su ba to daga cikin wayannan mutanen kuma akwai wanda zai iya siffantuwa da ɗaya daga cikin wannan sifofin kun bai halatta a ba shi zakkar ba wa zai ga mun ɗaya daga cikin wayannan ya siffantu da wayannan sifofin talaka ne a da shi ake aikin zakkar dan tafarki ne gashi kuma malami amma kun bai halatta ka ba shi zakkar ka ba kun gane ko wane ne dai asali ya danganta da wanda zai ba da zakkar asali kaida ce a wajen malamai suke cewa la az-zakatu la tajuzu 'ala al-usuli wa la 'ala al-furu'i mun gane ko zakka ba ta halatta ga al-usul al-usul daga cikin ilimi na meke da suna na gabu su ne ake ce ma iyaye su ake ce ma al-usul ma'aifinka ko mi talauta sa bai halatta ka bashi zakka ba al-furu' su kuma su ne ƴaƴa da shukoki duka sun shiga wancan su ma iyaye sun shiga iyaye da kakanni mun gane ko duka bai halatta ka bashi zakka ba iyanka su ma bai halatta ka bashi zakka ba da shukoki mun gane ko domin ka'ida ce da ma suke cewa duk wanda ya kasance zakka ciyar da shi wajibi ne akan ka to baya halatta gare ka ka bashi zakka uwaye ko idan suka zamanto mabukata dole ne ka ciyar da su haka ƴaƴanka ma idan suka zamanto mabukata dole ne ka ciyar da su kenan baya halatta su ka basu zakka mun gane ko kenan ko da su sun fanto da mi da ɗaya daga cikin wayannan sifofin sannan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna mun da cewa ashe da'awa ana yin ta ne meke suna bi tadarrush ma'ana mataki mataki idan aka kawo a karo na farko sannan sai a zo a na biyu kun ga nan manzo Allah sai da yake masa mi ya kira su akan su yi shi kalmar shahada sai sun yi kalmar shahadar ta zanna sannan ya kira su ga mi zuwa ga sallah bayan wannan kuma ya zanna sannan a kira su zuwa ga kaza kun gane ko kuma idan muka lura rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ta zo asali ma sabkar alqur'ani a haka ne ya zo ayoyin ana sabko su ne daki daki sai wanga ya zanna sannan a sa a miki da suna a kawo wanga to haka ya kamata a ce rayuwar mu gaba ɗaya mun tahiyar da ita kada komai a ce mun yi sa a cikin gaugawa wannan shine kenan sannan kuma har yanzu wannan hadisin yana nuna mana da cewa tabbas addu'ar wanda aka zalunta addu'a ce wadda take addu'a mai yankan wuka ma'ana azzalumi da ya daga hannu ya roki Allah akan zaluncin da kai masa yayi addu'a akan ka to Allah zai karbe ka mun gane ko kina wannan shine shi yasa manzo Allah ya ce ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin addu'ar sa kai tsaye tana zuwa ina tana zuwa meke da suna a wajen Allah madaukakin sarki sannan kuma har yanzu wannan hadisi yana nuna mana yana ɗaya daga cikin ladabi na karbar zakka shine ba a zabar abubuwan da shi mai kudin yahi so za a zabi ɗan madaidaita ne su ba kaskantaccen abubuwa ba sannan kuma ba mafi tsada ba mun gane ko misali lokacin da za a hudda meke da suna shanu daga cikin dabbobin mutum wanda zai karbar zakkar baya halatta a gare sa sai ya dibi nagge kun san nagge ko idan hullani suka ce nagge su ne uwar garke kenan baya halatta ka dauki uwar garke domin uwar garke tsada ke gare ta mun gane ko sannan kuma baya halatta shi kun mai zakkar ya ce a dole sai ɗan ƙanana zai badawa ko kuma a sai dole sai marar lahiya zai badawa a'a kenan kowanne an bashi haƙƙinsa wannan shine adalci na addinin musulunci wannan shi kenan muna addinin tahiyya a bisa kan alwasatiyya saka tsakiya la tafrita wala ifrat babu sakaci sannan kuma babu wuce gona da iri wannan shine kenan. Wannan dai shine kadan daga cikin abubuwan da wannan hadisin yake karantar da mu insha Allah. Zamu zo kenan a hadisi na gaba, mala yake cewa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yace laysa fima duna khamsi awaqin sadaqa, dukkan abunda bai kai ukiya guda biyar ba to babu zakka a cikin sa, wala fima duna khamsi zawdin sadaqa, kuma dukkan abunda bai kai raqumi guda biyar ba babu sadaka a ciki, wala fima duna khamsati awsuqin sadaqa, sannan kuma dukkan abunda bai kai awsuqi guda biyar ba shi ma babu zakka a cikin sa. Mun gane ko? Jayyid, tabbas wannan hadisin akwai daurin kai a ciki ko? Abubuwa ne sabi, kalmomi ne wanda suke zara'i ko a cikin larabci ma da kansa. Nan aka ce na farko babu zakka a cikin duk abunda bai kai ukiya guda biyar ba. Me ake kema ukiya? Meke da suna ukiya adadi ne daga cikin kilgo ne daga cikin kilgo na azurfa da laraba suke yi. Mun gane ko? Kuma kowace ukiya guda ita take yin meke da suna dirhami guda 40. Mun gane ko? Dirhami guda 40 shike ukiya guda biyar. To kenan sai ka samu dirhami guda 40 har zuwa gida biyar. To idan ka samu wannan kin shi zai baka me? Shi zai baka nisabi na yin zakka. Ba san ko an gane ba. Shi kuma dirhami ukiya guda 40 ita take yin dirhami guda nawa? Guda 200. Kenan idan kana da azurfa dirhami guda 200 to a wannan lokacin zakka take wajibi akan ka, ma'ana ka kai nisabi. Sannan sai a hadisi a magana ta gaban manzo Allah yake cewa duk raqumin da bai kai guda 5 ba za a hudda zakka a ciki ba. Mun gane ko? Kenan shi wannan abu ne wanda yake sananne. Sai ka samu raqumi guda 5 sannan za a hudda zakka a ciki, za a hudda zakka ta mi ta meke da suna al-tunkiya. Mun gane ko? Sannan sai abin da ya shahi ausuki. Me ake ce ma ausuki? Ausuki asali wani buhu ne da laraba suke kilgo da shi. Mun gane ko? Shi kuma buhun yana kai meke da suna mudu, meke da suna sa'i. Mun gane ko? Yana kai sa'i guda 60. Kenan sa'i guda 60 shi ke yin ausuki guda. To kenan sai ka yi ausuki guda 5. Mun gane ko? Sannan za ka hudda zakkarsa. Ba san ko an gane ausuki ba. Ba ma a cikin meke da suna mafi yawanci al'amari na zakka in ba kana ta'amuli da shi ba, baka sanin labarun yadda abubuwan suke a wannan zamanin. Kenan yanzu dai ausuki za mu iya kwatanta sa da tiya nawa? Tunda idan muka ɗauki sa'i diddigin tiya yake ko? To sa'i guda 60 sohi ina ji suna iya su yi hasashe, yana iya yi tiya nawa? Sa'i guda 60 yana iya yi tiya nawa? Tunda tiya ita sai ta cika, shi kuma sa'i diddigin tiya ne. Mun gane ko? Jayyid, sa'i shi ne ke yin diddigin tiya. Guda nawa tiya? Biyu bayin tiya.
Guda nawa tiya ce?
Sa'i guda nawa yake tiya? Ba a kwatantawa, tunda sa'i guda diddigin tiya yake. Kinan ba a cewa sa'i guda nawa zai yi tiya? Tiya ta yi shi girma. Mun gane ko? To ni hasashen da na yi sa'i ne wata hudda zakka? A munan yanzu nan muna butun ausuki ne, buhun muke zance. Mun gane ko? Buhu guda shi yake yin sa'i guda 60. Sa'i guda 60
ana zuwa santiyoyin
su
ce kamar sa'i nawa ne
ka tiya?
Jayyid, yanzu mu taya akan buhu. Sa'i guda 60 shi ake ce ma ausuki. To idan aka kwatanta shi da tiya, yana yin tiya nawa?
Yanzu misali in sa'i hudu na tiya kenan 60
ne na zafi. Sa'i guda bai kai tiya ba, kuma tiya biyu ba ta iya yin sa'i guda. Sa'i biyu ba ya iya yin tiya guda, ya yi tiya guda yawa. Kenan ba a iya kwatanta shi. Ni abin da na hasashe zai iya kai 50 ko 40 ko? 40 yawa. 40 da wani abu ko? 40 bai kai 50 ba. Tabbas ni ma hasashen da na yi kenan lokacin da muka yi karatun shi haka muka yi hasashe, yana kai 40 da wani abu yawa. kenan buhu dan cin 40 da wani abu ya 44 ko kenan zai ti ya 44 mun gane ko zai yin ti ya 44 kenan buhu dan cin 40 in kana so mu ganga adalci in ka samu buhu dan cin 40 guda 15 kana iya kai mi ka hudda zakka mun gane ko kenan zamu yi ba da misali da buhu dan cin 40 tunda mafi yunci shi aka yi sani babu buhu dan cin 44 kenan buhu dan cin 40 in ka samu 15 mun gane ko to a wani lokacin zaka hudda zakka to da guda zaka hudda ko mi zaka hudda to shi kuma wannan ya shahi ya danganci yanda aka yi noma mun gane ko idan ya kasance noma ne wanda ruwan sama suke shayar da shi to wannan za a bada meke da suna 1 cikin 10 shine kaida ce ko hadisi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma sakati as-sama'u nisfu al-ushur wa fi ma suqiya bin-nuthi fi ma sakati as-sama'u al-ushur wa fi ma suqiya bin-nuthi nisfu al-ushur ma'ana dur meke da suna tsabar da aka samu wanda ruwan sama ne suka shayar da ita to idan za a hudda zakarta za a hudda 1 cikin 10 tare idan kuma ya kasance ba shayar da ibaruwa suka shayar da ita ba shayar da ita ne aka yi ta hanyar bai to su kuma wannan za a hudda nawa za a hudda 1 cikin 10 shi ma sai an raba shi guda biyu shine nisful ushur mun gane ko da wannan ce muku abu ne mai daura kai zai yayi da kyau kuma mu tsaya a ƙara bayani da kyau yanzu mu doki wannan buhu muka ce buhu dan cin 45 ko to mu doki hatsi ne hatsi kuma mun san da cewa sama ke shayar da su kenan kai tsaye me yake da suna rabin me za a badawa rabin 1 cikin 10 yanzu dan cin 40 kin nan guda 15 in aka raba su gida 10 kenan sai ya zama me sai ya ai 20 ko to sai a hudda 20 guda wannan 20 guda ke shi ma sai a raba shi guda biyu sai ya danawa 10 sai 10 dibo tiya nawa ce zaka hudda misali tiya nawa tiya 10 mun gane ko a ashe na sama ne ko yawa na sama tiya 20 kenan za a hudda mun gane ko tiya 20 za a hudda wannan shine kiyar tiya 20 za a hudda a cikin me a cikin wannan kin amma idan ya kasance wanda an shayar da shi ne ta wahala to za a yi ne yawa a wannan lokacin na 10 nan za a mi za a raba shi biyu to rabin shi ne za a mi za a bayar da shi sadaka rabin shi kuma sai zaman to kamar wahalar da kai ce ta mi wahalar da kai ce ta bai tunda wancan ba kai kai wahalar ban ba Allah ya bayar da su kenan shi yasa sai aka mi sai aka dan fifita shi akan wanda sai da kai wahala a cikin sa mun gane ko a takaice wannan hadisin yana nuna mana dai daga cikin sharuɗan zakka mun gane ko to menene sharuɗan zakka sharuɗan zakka wasu malamai suna kasa su a gida uku wasu suna kasa su a gida biyar wasu har shida amma duka in aka game su a wuri guda suna shiga a cikin abubuwa guda uku ne mun gane ko to sharadi na harko shine al-islam yana da kyau wanda suke da suna isa rubutawa na harko shine al-islam musulunci kenan kafiri ko yahud da zakka zakka shi bata yi ba mun gane ko sai dai yana da daga cikin adalcin Allah in yayi Allah zai ciyar da shi a nan duniya ma'ana ba za a bashi lada ba mun gane ko wannan shine kina al-islam nabiyu shine al-hurriya ya zamanto wannan kudin naka kana da iko akan su mun gane ko domin su da yawa mutun yana da kudi amma kuma wannan kudin ba da iko akan su misali kana da tsabar miliyoyi mun gane ko a bashi to idan shekara ta hudda wannan zakar ta yi ba za ka hudda wannan bashin zaka bar shi sai ne sai an kawo maka shi tunda baya a hannunka sai idan dai kana tsammanin a baka shi nan da kadan amma in baka da tsammanin za a baka shi ba za a baka shi ba a yanzu to shi ba za ka hudda mishi zakka ba don baka da mi baka da iko akan sa kamar bawa wanda yake da kudi bawa da shi da kudin shi da shi duka na mai gidan shi ne kenan shi wannan babu zakka akan sa domin baya iya hudda da kudin sa domin ba shi ke mulkin wayannan kudin ba mun gane ko kenan na biyu da shine mi inci kenan anan kai izin ma mana da cewa ashe a zakka ba a lura da yaro ba a lura da balaga mun gane ko kenan zakka in dai kai musulmi ne ko da mahaukaci ne ko mi jariran takarka in lokacin zakka yayi sai me sai an hudda maka wannan zakkar mun gane ko shi yasa meke da suna yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuna da marayu a wajen ku suna da kudi a wajen ku wanda sun kai zakka to ku zama musu kasuwanci da su dan saboda kada zakka ta canye su domin duk shekara an zo sai an yi me sai an hudda su wannan shine kenan sai abu na uku shine bulughun nisab dukiyar taka ya zamanto ta kai nisabi, to wannan shi zai kama kuma da wata matsala. Mun ga wannan nisabi na mi, mun ga nisabi na azurfa, mun ga nisabi na mi a na raƙumi, ko mun ga nisabi na mi na ba hatsi ba, na abin da ya shafi tsaba. Mun gane ko duk abin da ya shafi tsaba shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta, za mu zo a kanta. Ya ake gane? Domin duk abubuwan da ake noma ba duka ake hudda zakarsu ba, akwai wanda ake hudda zakka, akwai wanda ba a hudda zakka. To za mu zo a gaba. Wannan mun ga nisabinsu ko? To abin da bai yi muhimmanci a wannan lokacin shi ne nisabi na kuɗi ko? Shi ne mafi yawanci muka yi sani. To asali nisabi na kuɗi dai a nisabi na yanzu, yanda malamai suka kilga, yana kai miliyan uku ba jika ɗai da dala mai ke da suna, ba jika biyu ba arba'in. Ba san an gane ba. Miliyan uku ba jika biyu ba jika ɗai ba arba'in. Ba jika biyu ba arba'in. Miliyan uku sai ka cire jika da arba'in ɗa takwas. Shi ne jika biyu ba nawa? Ba arba'in. Wannan su suke yin, su suke yin nisabi, su suke yin nisabi na zakka. Mun gane ko? To mun ɗauki a takaice akan cewa miliyan uku, duk da bai kai miliyan, bai kai miliyan uku ba. To miliyan uku yanzu idan mutum yana da su zai hudda zakkar su. Ya zai hudda wannan zakkar? Shi kuma zai hudda rub'ul ushur ne. Rub'ul ushur, idan kuɗi su ana hudda musu rub'ul ushur. Me rub'ul ushur? Shi ne za a raba kuɗin gida goma. Idan aka raba su gida goma sai a hudda kashi guda. Wannan kashi gudan shi ma sai a raba shi gida hudu. Idan aka raba shi gida hudu cikin ɗa hudun nan sai a ɗauki kashi guda. Ba sai ko an gane da ke ba. Kinan yanzu 3 million za ka yi multiply per current. Kun gane ko? Multiply per current. Wanda ke da calculatory shi ba mana. Divise. Jika 25. Kinan 25 mil. Cikin miliyan uku nawa ne za ka hudda? Yawwa. Jika 300 a raba ta gida 40. Mun gane ko? Shi ne ake ce ma rub'ul ushur. Mun gane ko? An gane da kyau? Wannan shi ne kenan. Kai jifa cikin miliyan uku nawa ne za ka hudda? Jika 25 kawai. Amma tare da wannan akwai wanda suke mi, suke jin nauyinsu da wannan dukiyar. 75 ko? Aba, yawwa 75 ne. Akwai wanda kilga da ke ja tisko ko? Jika 75. Ba a hudda, miliyan uku ba jika biyu ba 40. Duk wanda ba su kai wannan ba a hudda zakka. Miliyan uku ba jika biyu ba 40 shi ne asalin nisabin na kuɗi. Ba jika biyu ba 40. Yawa ba 300. Eh su ne. Mun gane ko? Kenan ba 360. Wannan shi ne kenan. Mun gane ko? Kenan duk kuɗin da ba su kai haka ba. Duk kuɗin da ba su kai haka ba. Misali da a ce miliyan biyu ke gare ka da 70. Miliyan biyu da jika 70 ko jika 80. Baya mai ke suna ba dole a gare ka ba sai ka hau da zakka. Sai in ka so a cikin mai ke da suna kyautatawar ka kai. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Kenan mun gani akan cewa kuma jika 70 da nawa? Jika 75 a cikin miliyan uku. Mun gani ko a cikin miliyan uku an hau da jika 75 ba su taka kara sun karya ba. Amma duk da haka nan sai shedan ya yi ta mi? Shedan ya yi ta mai ke da suna ya ta zayyana mana talauci. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Shi ne wannan shi ne kenan. Kina wannan shi ne sharaɗi na biyu muka ce nawa? Subhana lokaci ya tai, bari mu kare sharuɗa. Yana muna so mu yi karatun mai da suna diddigi ne ɗai bayan ɗai, yanda za a ganewa da kyau, ko da a sama-sama ɗai ne a san ana ɗai don wani abu a kan samansa. Sharaɗi na uku muke ko? Shi ne kai nisabi ko? Jayyid, abin ya kai nisabi, ma'ana ya kai adadin da za a yi uhud da zakka. Na biyu shi kuma shi ne milkun nisabi milkan tamman. Mun gane ko? Ya kasance wannan kuɗin kai ka mallake su. Naka ne, ma'ana ba sai an haɗa da na wani da wani sannan za su yi. Mun gane ko? Jayyid. Sannan na uku shi ne an ya kuna mimma min asnafi az-zaka, ya kasance daga cikin abubuwan da ake hudda musu zakka. Mun ga wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ake hudda musu zakka. Lokaci ba zai isa ba mu yi bayanin abubuwan da ake hudda musu zakka, da mun ka bayani mai faɗi kan abin da ya shahi yanda za ka iya ka gane cikin shibka wadda ake iya hudda mata zakka da wadda ba a hudda mata zakka. Ya Allah, da in mun zo sati mai zuwa za mu yi bayanin yanda za ka iya ka gane shibkar da ake hudda ma zakka da kuma shibkar da ba a hudda ma zakka. Ba komai ake hudda ma zakka ba. To akwai wata ka'ida wadda in ka riƙe wannan ka'ida, to duk wasu kuɗi ka san yanda za a iya hudda musu zakka. Mun gane ko? Abu na ƙarshe dai shi ne mi? Shi ne haulanil haul, shi ne kewayowar shekara. sai da a ce yanzu za a mini kyauta ta miliyan 3 kenan so in ce sahala amma sai na ga na shi bukata sai nace ni da a ce za a mini bukata za a mini kyautar miliyan 3 to ba kai ne zan hudu zakar su ba sai mi sai shekara ta kewayo sai na juya su da a ce shekara ta kewayo musu kai miliyan 3 ba ba zan hudu zakara sai in sun karu mun gane ko jayyid wannan shine kenan wannan duk yana nuna mana adalci musulunci ta yanda duka abin da Allah ya dora mana yana lura da yanda ba za a matse mu sosai a ciki ba shi yasa Allah ke cewa wa ma sha'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sa muku wahala tsanani a cikin addini ba mun gane ko wannan shine kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da daidai da aka abin da muka fadi sannan kuma ya gafarta mana kurakuran da muka yi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك kina a duk sati zamu zan fara ba da amsa tambayoyi domin a yanzu muna samun tambayoyi da yawa alhamdulillah duk sati zamu zan ba da amsa insha Allah assalamu alaikum